Hukumar NBC din ta bayyana matakin da ta dauka na cin taron gidan talabijin din Arise da ke zaman kanta a kasar kan naira miliyan 2 a matsayin jan kunne ga sauran gidajen yada labarai a yayin yi wa muryar Amurka karin bayani a game da lamarin da ke ci gaba da jawo marhaba da kuma suka a lokaci guda. Hakan da ya biyo bayan wani labarin ƙarya da aka zargi gidan talabijin din ta yada akan dan takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Aswaju Ahmad Tinubu.
Dalilin da ya sa muka dauki wannan mataki shine saboda yada labarin ƙarya da suka yi domin cin mutuncin wani. Sun yada wannan labarai ba tare da sun bi diddigin labaran ba, kuma bincike ya gudana mana cewa masu samu wannan labarin ne ma kawai ta yanan gizo suka dauka suka yi amfani da shi.
Tuni dai wasu 'yan Najeriya ke marhaba da wannan mataki na hukumar NBC, inda wasu kuma ke kushewa tare da halakanta hakan da take haƙƙin 'yancin faɗin albarkacin bakin dan adam da ke kunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Dr. Sulaiya Usule, malami a tsangayar koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano, ya yi tsokaci kan wannan lamari.
Wannan abu da aka fara yayi daidai, kuma wannan ita ce za ta kawo mutane kowa ya shiga taitayinsa. Zai nuna maka cewa fa akwai fa hukuma kuma akwai doka. Duk wanda yayi wani abu za a iya hukunta shi. Ba ma irin yanzu muna fuskantar zabe da kuma campaign na 2023. Yanzu ya fi kamata waɗannan hukumomi su tsaya sosai su ga cewa sun yi aiwatar da dokokin nan da suke. Wannan abu da aka ɗorawa wannan gidan talabijin na Arise yayi daidai, in ma da sama da haka a sa domin ya zama izina ga kowane gidan talabijin wanda ma zai soye wannan abu.
Barista mai nasara Kogo Umar, masanin shari'a ne a Najeriya, cewa yi.
To a ƙarƙashin shi sashe na 23 na tsarin mulkin nan, a nan ne shi gidan talabijin na Arise yake da bukata a yaba mushi saboda amincewa da yayi na ya kuskure kuma ya bada hakuri kuma suka biya kuɗi. Kuma hukuma na NBC su ma kansu abin a yaba musu ne saboda su ne suke rike da linzami wanda yake duk kafafen yatsa labarai idan suka nemi wuce gona da iri a rika jan linzami din don a rika daidaita ba. Kuma dukansu sun taimaka wajen ci gaban ƙasa. A lokacin da harkokin 'yan siyasa yake neman dagulewa kuma al'amura suke rikicewa, musamman 'yan siyasa idan su ya rufe suna yabo maganganu kala-kala, suna fito da abubuwa kala-kala, dole ne mutum ya yi hankali da daga ina ne takardar bayani ta fito kamin ya iya bankaɗa ta ya faɗi a matsayin labari a kafofin yaɗa labarin shi.
Idan ana iya tunawa, gidan talabijin din Arise ta nemi afuwa a ranar Lahadin da ta gabata bayan da kamfanin ya yaɗa rahoton cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC na binciken ɗin takarar jam'iyyar APC Aswaju Bola Tinubu kan zargin karkatar da wasu kuɗaɗe bayan aikata laifukan da suka shafi safarar miyagun ƙwayoyi. Batun da mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Abu Hamisu Abdulrahman ya ce kamata ya yi a tsaurara hukunci ga duk wanda ya aikata makamantan irin wannan laifi.
Taron da aka sa tara ce wanda mutum zai yaya biya ba tare da ya ji wani nauyi ba ko kuma ya ji zafin taron ba. Kasance in mutum ya yi laifi a hukunta shi yadda zai ji zafin hukuncin, yadda kuma ko license ɗinsa ma za a yi a karba na shekaru 5 ko kuma 10. Da irin wannan hukuncin shi zai sa mutane su yi ta katsantsan.
Gabanin fara yakin neman zaben jam'iyyu a Najeriya na shekarar 2023, hukumar NBC ta fitar da tsare-tsare da ka'idoji ga kafofin yada labarai. A wani mataki na kiyaye yada labaran da ka iya janyo tashin hankali lokutan yakin neman zabe a kasar. Kazalika wannan dai ba shine karon farko da hukumar NBC ke kakabawa wani gidan talabijin tara sakamakon yada labaran kanzon kurege a kasar ba. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.